sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Juma'a kasar Rasha ta haramta wa wasu jama'an kungiyar tarayyar Turai guda 8 shiga kasar a matsayin martani ga takunkumar da kungiyar tarayyar Turai ta dora wasu 'yan kasar Rasha. Ma'aikatan harkokin wajen Rasha ta ce a cikin mutanen da aka aza musu takunkuman sun hada ne da Vera Jourova, mataimakiyar shugaba a hukumar zartarwar tarayyar Turai, da David Sassoli, shugaban majalisar dokokin Turai, da kuma Jack Marie, mamba a tawagar majalisar dokokin Turan. Tarayyar Turai tana ci gaba da aiwatar da manufofinta marasa kan gado da kuma daukar matakan haramtarwa akan 'yan kasar Rasha da kuma kungiyoyinsu, a cewar wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen Rasha ta fitar. Ta zargi kungiyar tarayyar Turai da fitowa karara bisa ganganci, tana cin mutuncin manufofin Rasha na cikin gida da na kasashen waje. Sassoli da shugaban hukumar zartarwar tarayyar Turai ta EU, Ursula von der Leyen da shugaban majalisar harkokin siyasa Charles Michel sun yi Allah wadai da matakan da Rasha ke dauka daga kausar murya a wata sanarwar haɗin gwiwa, matakin da suka ce ba za a lamunta da shi ba, kana suka ce wannan na tabbatar da Moscow ta dauko hanyar adawa da kungiyar kasashen Turan. Fadar White House ta ce Amurkawa miliyan 100 sun samu cikakken rigakafin COVID-19, adadin da ya ninka na watan da ya gabata, inda mutane miliyan 55 suka samu rigakafin. Babban jami'in yaki da cutar COVID-19 a Fadar White House, Jeff Zients, shi ne bayyana haka a matsayin gagaruman nasara a wani taro a jiya Juma'a. Waɗannan Amurkawa miliyan 100 suna da nutsuwa da kuma kwanciyar hankali, kana suna sani cewa bayan tsawon lokaci da matsalar da aka fuskanta tsawon shekara guda, yanzu sun samu cikakken kariya daga cutar, inji Zients. Kowane ba amurke da ya haura shekara 16 ya cancanci a yi masa allurar rigakafin, kanin shugaba Joe Biden ya yi alkawarin samar da isasshen rigakafin ga kowane ba amurke wanda ya haura shekaru 15 kafin karshen watan Mayu. A hali da ake ji kuma Amurka ta dora haramci akan tafiya zuwa kasar India daga ranar Talata saboda bardar da COVID-19 ta yi a fadin kasar da take nahiyar Asiya. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta dauki wannan mataki ne sakamakon shawara da hukumar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta bayar, a cewar sakatariyar jarida a Fadar White House Jen Psaki. Wannan haramcin zai hana waɗanda ba 'yan asalin Amurka ba shigowa kasar, a cewar kamfanin dillacin labaran Reuters. Damancin akwai irin wannan haramcin tafiya da Amurka ta dora akan waɗanda ba Amurkawa ba da suka fito daga wurare da cutar take tsananin illa cikin kwanaki 14 da suka hada da Afirka ta Kudu, da Brazil, da Burtaniya, da Ireland, da Tarayyar Turai, da China, da kuma Iran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun ce mutane da suka arce a watan da ya gabata daga hare-hare a garin Fama da ke gabar teku a arewacin Mozambique, yanzu adadinsu ya karu zuwa kusan 30,500. Akasarin waɗanda suka arce daga Fama sun je Pemba, babban birni a lardin Cabo Delgado da ke arewacin Mozambique. Hukumar 'yan gudun hijira ta ce ta samu labarin cewa 'yan bindiga masu ikirarin musulunci sun kashe mutane da dama. Kungiyar nan da ta fara ayyukanta a garin mai arzikin mai da iskar gas a ranar 24 ga watan Maris. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya, Baba Baloch, ya ce dubban mutane sun fice daga Fama a cikin fargaba da sawu a kan hanyoyi da ma cikin teku. Ya ce mutane sun isa Pemba ba su da komi a hannunsu, sautari babu makoshin lafiya, ko kuma suna dauke da raunuka a jikinsu da kuma fama da tsananin tamowa. A ƙarshe, yayin da juyin mulkin sojoji a Myanmar ke cika watanni 3, wasu sassan kasar da ke kudu maso gabashin Asiya na fama da mummunan tasirin da juyin mulkin ya haddasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro yanzu dai ta tabbata cewa mayakan Boko Haram sun kwace ikon wasu garuruwa tare da kakkafa tutocin su a jihohin Niger da Yobe
sun kafa tutan su saboda su sani masu mai da wajen ya zama gari masu kamani sai a Zambia wannan magana ba na magana bane jihar Niger kawai wannan magana ne shafi Najeriya
eh akwai tutoci da suka kafa a wannan yankunan gaskiya
amma an ce ana ganin su suna wa'azuzzuka ma wani lokaci a masallatai da suka kori kazuka haka ne
gaskiya ne dan wani lokaci ma in ka duba in an za sun kama mutum in za ka kudin fansa sai su ce a zo da shi in an zo a shiga masallaci an ka shiga masallaci ka zauna a wurin wallahi al'amarin yayi kamari sosai malam Nasir adadin garuruwa gaskiya suna da yawa sosai dan kaga kaman yanzu alawad kadai kauyukan da ke karkashin shi sun fi dari kuma duka wayannan kauyukan duk sun gudu yanzu don da lokacin da zafi yayi musu yawa wayannan kauyukan suka dawo nan alawa su wato gunduman alawa suka tsaya da aka kawo hari aka kashe wayannan sojojin sai gwamnati ta cire wayannan jami'an tsaron yasa duka kowa yanzu an guje wayannan yankunan to in ka kirga a ce 100 ma kawai kauyuka 100 kuma ward guda 7 ai kaga ko ba karamin wannan bane kusan muna neman 700 da wani abu
yau kwanaki biyar kenan da aka ce waɗannan mahara sun kwace ragamar shugabancin wannan gari na Gaidamde da ya kasance mahaifar Special General din yan sandan kasar ya fuskanci hare-hare mai yawan gaske a baya wanda aka ce ko cikin wannan shekara an kai hare-hare kusan su 8 kenan
to madalla a hukumance gwamnatin jihar Niger Dr. Abubakar Sani Bello ya tabbatar da cewa mayakan Boko Haram sun mame wasu garuruwa a jihar Tasa
daga duka zo da ƴan Boko Haram sun matsa mu kasan shiroro da munya sun aure matan da tsaji da yaji sun kore mutane da kauyuka kuma da kauyuka ban ko takwas ba kowa sun kafa tutan su saboda su sani masu mai da wajen ya zama gari masu kamin su dai a Zambia kuma na yi kira ga gwamnatin tarayya wannan magana ba na magana bane jihar Niger kawai wannan magana ne shafi Najeriya Zambia da suke ciki shekara shekara da kansu ba nasara ba in suka tsaya a nan ne kuma zai faru daga Zambia zuwa Abuja kila kilomita 100 ne amma daga nan zuwa Abuja awa suna cikin Abuja awa suna cikin sawar amma ana ganin ana zuwa Abuja cikin wani galihu mu muna nan awa suna cikin gari Abuja
gwamnatin tarayya ba su kawo ma dauke sojoji ko yan sanda
mun yi kuka ga gwamnatin tarayya mun yi zama da yan sanda mun yi zama da sojoji kuma tun ba yau ana yi zo amma har yanzu labarin da muke ji amma muna fatan za su zo ai wani abu a mataki mu kan mu za mu bar namu gudunmu
game da wannan jama'a da suka dawo daga kauyukan su zuwa cikin garin mina mai wannan mataki gwamnati
mutane kusan 3000 na su kwana nan jiya annaka ka ba su abin shi amma alhamdulillah wasu sun fara koma wasu sun baro kauyukan su cikin tsoro amma bai shafi kauyukan su ba su muna ulsu kuma gidajen su amma wasu kauyukan musamman kaman Kuci da Guni barayi suna ga sun kwace garin ba da suna nan tukunna sai mun tabbatar cewa garin babu wani matsala kafin su koma
gwamna Abubakar Sani Bello to bayan wannan jabin na gwamna kuma wakilin mu Amina Mustafa Nasiru Batsari ya tattauna da Jibrin Abdullahi tafidan Alawa in za iya tunawa Alawa na ɗaya daga cikin garuruwan da ƴan ta'adda suka tarwatsa shi
suna baya akwai lokacin da su Boko Haram din suka yi releasing video wato suka saki video kenan bayan sallan layya sun yi sallan nan ne daga dajin Niger suka yi releasing video to wanda ana zargi kaman daga nan kurmin dajin nan ne na Alawa Game Reserve tun daga lokacin nan ba a samu sauki ba a wayannan yankunan kuma kowane lokaci suka kawo hari in dai suna harbe-harbe zaka ji suna Allahu Akbar Allahu Akbar kaga wannan duk alamu ne na Boko Haram bayan haka in ka duba kusan a ce a cikin ward 8 wanda ke nan hayin Ribashiroro din nan yanzu haka sun kore kusan ward 7 kan ward 1 ne irana kawai ya rage yanzu haka wannan yankin
wato duk sun kore mutane wurin sun kafa tutoci ne
eh akwai tutoci da suka kafa a wannan yankunan gaskiya
to yanzu wannan hali kuke ciki to
mutane suna cikin halin sananci wallahi mutum wanda ke zama a gidan shi ya saba da noma ga abinci sai yanda ya so yanda ya ga dama yanzu nan ya dawo a titi a fando gari koko Amina yana yawo ba shi da kowa wani kawai daga shi sai takalmi da ya fito wasu matan ma sun ma rasa ƴaƴan su sanadiyan haka uwa ta bi wani hanya danta ya bi wani hanya ai kaga ko an shiga wani hali
amma an ce ana ganin su suna wa'azuzzuka ma wani lokaci a masallatai da suka kori karuka haka ne
gaskiya ne dan wani lokaci ma in sun kama mutum in za ka kudin fansa sai su ce a zo da shi in an zo a shiga masallaci an ka shiga masallaci ka zauna a wurin wallahi al'amarin yayi kamari sosai malam Nasir kukan mu ga gwamnati don Allah ta taimaka ta agaza a kai mana jami'an tsaro saboda mu samu mu koma gidajen mu
gundumomi ko kuma ward guda 7 da kace ka san kuna da adadin garuruwan da ke wayannan ward
adadin garuruwa gaskiya suna da yawa sosai dan kaga kaman yanzu alawar ward kadai kauyukan da ke karkashin shi sun fi dari kuma duka wayannan kauyukan duk sun gudu yanzu don da lokacin da zafi ya musu yawa wayannan kauyukan suka dawo nan alawa wato gunduman alawa suka tsaya da aka kawo hari aka kashe wayannan sojojin sai gwamnati ta cire wayannan jami'an tsaron yasa duka kowa yanzu an guje a wayannan yankunan to in ka kirga a ce 100-100 ma kawai kauyuka 100-100 kuma ward guda 7 ai kaga ko ba karamin wannan bane kusan muna neman 700 da wani abu
yanzu kuma sai jihar Yobe inda mayakan Boko Haram suka kwace garin Gaidam tare da daidaita mutanen garin daga birnin Maiduguri ga rahoton wakilinmu na wannan shiya Haruna Dauda Biyu
a ranar Juma'a da marace ne ta gabata ne dai wasu da ake cewa mayakan Boko Haram ne suka kai hari garin Gaidam da ke jihar Yobe wanda yanzu hakan ya haifar da zayan al'amura ce da mafi cewa da mutanen garin ke ci gaba da yi ganin cewa babu wani harka da ke gudana a wannan gari in banda su waɗannan mahara da ke ci gaba da karkai nan su a cikin wannan gari yanzu ne al'umman jihar Yobe da dama sun fice sun bar wannan gari yayin da wasu daga cikin su ke samun mafaka a garuruwan da ke dama-dama wasu kuma ke tsallaka a jamhuriyar Nijar wanda waɗannan maharan kuma ke ci gaba da sheke ayyansu a wannan gari yau kwanaki biyar kenan da aka ce waɗannan mahara sun kwace ragamar shugabancin wannan gari wannan gari na Gaidam dai da ya kasance mahaifar Special General ɗin ƴan sandan ƙasa ya fuskanci hare-hare mai yawan gaske a baya wanda aka ce ko cikin wannan shekara an kai hare-hare kusan su 8 kenan a talin daren jiya ne na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar Gaidam ɗin Kawar Tarho wato Alhaji Ali Kolo game da halin da garin nasu ke ciki ga dai abin da ke cewa
gari ba mutane ba
ba su dawo ba har yanzu mutanen
gari ba mutane da safe yaran karuwa suka yi anguwa-anguwa suka raba kansu
su yan Boko Haram ne
wallahi da safe aka ba mu labarin cewa akwai kofar mala akwai kofar Alhaji Yunus akwai wata makabarta akwai kuma tare akwai kofar hari na suna nan sun raba kansu kuma suka shigo kofar fada wanda inda ake kiran sa kan yakura
eh
sannan ma ba ka biwa
to su suke da control da garin kenan
so suke da control ba haka biwa ba haka da yawa ba ka dawo ba mutane suka fara fitowa suna ta fitowa wallahi ba na ka gani ba ya mata da yara akwai wanda suka kare azumin su ba wallahi saboda wahala anan an yi a kai musu brodi da shinkafa sakin da gisa kuma ba abin da zai yi abin nan yayi kadan akwai jama'a mu a nan a mazobin akwai jama'a mu a nan bukarji akwai mutanen mu a yano sai akwai mutanen mu a yi sari da shi amma wallahi jama'a mu duk sun fito da gari ba ko MP
to madalla to akan wannan ne kuma gwamnatin jihar ta Yobe mai malabu ne ya gana da babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya General Loki Rabo kakakin gwamnan Mamman Muhammad ya mun bayani akan wannan tattaunawa
dan rangin ma aka samu matsala na yan Boko Haram suka shiga garin Gaidam da suka shiga kuma akwai yan ta'addi da suka yi sannan kuma jama'a da yawa suka fita don kasan kowa yana kokarin tsirar da rayuwa tukuna to shine shi mai girma gwamna ya je gun shi babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Najeriya General Irabo a su tattauna akan yadda za a yi a kawo zaman lafiya a wajen nan domin kamar yadda ka sani Gaidam wuri ne wanda yake boda da Niger kuma yana boda da wajen Damascus wato nan ɗin wajen Lake Chad region ɗin kenan inda kuma gaskiya wurin ya yi suna sosai a matsala irin ta wannan ta'addanci da sauransu shi ya sa ya je su tattauna a ga yadda me za a iya yi kuma wadda daban wanda zai sa Allah ubangiji ya samu mana zaman lafiya a wurin ma shi General Irabo ya ba da oda cewa a ƙara sojoji
Mamman Muhammad Muhammad, Director General na harkokin watsa labarai na gwamnatin jihar Yobe. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin wakilanmu dake jihohin Borno da Niger, wato Mustapha Nasiru Batsari da Haruna Dauda Biyo. Sai kuma Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauci. Hassan Maina kaina ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ku kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da wahaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan da dan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan Radio Television na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin, Sadiq Abbas. Yau dai mun yi kokari mun tattaki zuwa masarautar wato Jimi Gili Dr. Ayuba Agwadu Audu dake karamar hukumar Obi, kuma yau zamu tattauna da shi akan wannan masarauta na Migili dake nan karamar hukumar Obi a nan jihar Nasarawa. Me martaba muna maka barka da zuwa cikin wannan zauri namu.
Ni ma ina maka marhaba da zuwa.
Kamar yadda na faɗa, yau zamu duba tarihin wannan masarauta da kuma wasu alamuna da suka jibanci wannan masarautar taka. Da farko, mai sauraro zai so ka bashi takaitaccen tarihin wannan masarauta na Migili.
Barkanmu da warhaka. Masarautar Migili ko da shike dai Migilin su ne mutane suka fara zuwa wannan kasar, amma an kikiro masarautar ne a ta shekara 1980.
Lokacin bayan da aka kirkiro da wannan masarauta, kamar wane ne fara sarki a wannan masarauta?
Shi Mr. Paul Azige Abaka shi ne wanda aka fara masarautar da shi at a fourth class traditional ruler.
Wato mai daraja ta hudu kenan?
Mai daraja ta hudu, kuma ya yi shekara kamar 14 tukun Ubangiji ya dauke ransa. Daga nan sai ne na kama. Yanzu ina shekara ta 23 kenan a wannan kujeran. Amma ni na fara da third class ne. Daga third class din mai daraja ta uku, daraja ta biyu, Allah ya taimaka, yanzu ina daraja ta daya.
To mai martaba, za mu so mu dan tabo tarihin kabilar Migili kanta. Shin kamar ita kabilar Migili ya aka yi ne, daga ina ita al'ummar Migili suka taso kuma suka gangaro suka zo wannan matsayin su?
Al'umma Migili sun taso ne daga Okari, Taraba State. Suka ce sun iso nan ne 12th century. Karne ta 12 su suka zo kakafin su yan wanmu a Lagos, suka zo a karne ta 13 suka taso nasu daga Ida. Bayan sun tashi daga Ukari na tsamani sun je ta Ida kafin su iso nan. Amma Migili dai mutum a karne ta 12 muna nan a wannan kasar, kuma akwai takardun da aka rubuta wanda ya nuna cewa an zo an same mu ne a nan. Turawa Malaka da suka zo sun ce an gane cewa mutanen Migili ko kuwa mutanen nan da ake kira su Koro su ne suka rige kowa zuwa a wannan area.
Menene yasa kuka tashi kuka bar Ukari kuka gangaro zuwa nan?
Bisa ga tarihi dai aka ce mutanen Migilin ba su yawa ba, da lokaci yayi da za a nada daya daga cikin zuriya na shi zama sarki, ba a yadda ba. Da ba a yadda ba nan su yan wannan su jukunawa kenan, ba eske ba su yadda ba. Sai su mutanen Migilin suka tashi suka kama hanya suka zo ta nan.
To da kuka zo, ko da yake ka ce da kuka zo kun zo kusan ku ne ma kuka fara zuwa wannan kasa, shin kamar yanzu a wannan masarauta su waye da waye, wani irin kabilu ne suke wannan masarauta, ko kadai ne mai gidan da kuke nan?
A'a, ai ba dai zama mu kadai ba. A da zuma na riga na fada na ce su yan wamu alagoma sun zo suna nan, da su Egon zuwa su Ake. Ai ba kabilan da babu ba a wannan area. amma su kabilin su sun san cewa migili ne suka fara zuwa don wannan lokacin muna nan muna zaman lafiya da sauran kabilu da suke mu masu son zaman lafiya ne
kai mu mata ba kai maganin cewa ana iya ce muku migili ko koro me bambanta migili da koro ko ya akai aka samu wannan suna guda biyu haka
nagode mu dai muna kiran kanmu migili kamar yadda kuka zo da abokin tafiyan kan nan ba zai kira ne koro ba kuma sunan masarautan din namu ma migili ne wanda ba mutumin migili ba shine yakan ce koro wanda ya kamata da mu tone mu ga menene ya kai ga wannan sunan da aka bayar na koro din
nan shine da ma muke tambayan ka eh
an ba haka ba mu kanmu mukan kira kanmu migili ne akwai bincike wanda wani bature ma yayi wanda shi karshen ma yazo ya ce eh shi ganewar sa ya kamata mutanen nan a kira su migili da sunan da su suna kira kansu
menene wannan migili
ka san kalma daya da turanci yakan kasance da ma'ana da yawa migili kalma migilin nan yana iri yayi zama mutum ko kwa mutumin kirki ko kwa sunan kabila kwa wani abu amma masu tarihi su suna nan suna juye nasu so ni a nawashe ne suna da an san mu da shi shine migili muna kira kanmu migili amma wanda ba migili ba su suna kira mu koro
to kaman da wani irin sana'a aka san al'ummar migili da shi
nagode mutanen migili abubuwa biyu manya-manya aka san su da shi na farko su mutanen migilin manoma ne kwarai da gaske kuma na biyu a da su ma maharba ne mutanen migili da suna zama a kurme inda suna nan suna farauta da dai sauransu amma an san su a zamanin yanzu da noma ne kamar yanzu ma in ka je a waye za ka gansu suna nan suna noma a wajen in ka je kasar doma ma za ka gansu suna noma a wajen kai kasar nasarawa ma wajen amaku za ka je ka gansu suna nan suna noma sosai a wajen
to kaman wani irin kalubale wannan masarauta take fuskanta ko in ce kuke fuskanta a wannan yanki na ku
nagode masarautan nan kana palace ne na jemigile inda ya kamata ne ina da zama amma saboda gidan sarautan har yanzu ba mu gama gina ba ina fitowa daga kauye na yanzu aiki annan zan zauna in karbi mutane na daga nan ma na kan sake koma kauye kowace rana na kan dawo na na biyo nan a Geragwa headquarters ba mu da ruwan sha isashe da federal government ta yi kokari da domin ta ba mu FDAM amma madatar ruwa amma har yau ba a gama wannan madatar ruwan ba madatar ruwan nan akwai lokacin da yan mata guda uku suka je suna wanka suka ce wannan madatar nan abin ya zama bala'i yan mata nan guda uku sun nutse a cikin ruwa sun mutu ba wannan kadai ba mutanen migili mutane ne masu son zaman lafiya amma muna da wasu abokan namu abokan zaman namu wani lokaci sai a tsukana wanda ya kan kawo tashin hankali zamana a kan kujeran sarautan an yi tashin hankali ba gare ba dalili har sau biyu wannan abin ya dame mu kwarai da gaske kuma abinda na yi a wannan lokacin na tsaya ne da gaske na gaya masu mutane dinnawa ta cewa ko menene aka yi masu mu masu hakuri ne an san mu da hakuri don haka su yi hakuri kuma na gode masu jama'an dinnawa suka yi hakuri kamar yadda na roke su har wannan abin ya zo ya wuce
kaman batu da ya jibanci kaman ilimi da ko hanya ko tsaro shin ba ku da wata matsala akan wannan
shani ilimi dai kam mutanen namu su ma yanzu sun farka da bacci suna na suna iyakacin kokarin suna ta sa yara a makaranta wannan na ma na ziyarci yawancin masarautu da suna karkashi na muka da ma mutane su kara sa yara zuwa makaranta kuma ana nan ana iyakacin kokari
to jama'a masu sauraron mu iya san abinda zamu iya samu kenan a wannan shirin namu na da dan gari a yau dai mun tattauna ne da mai martaba Jeremy Gidi Dr. Ayuba Agwado Audu wato shine babban basarake na al'ummar Migili da kenan jihar Nasarawa mai martaba muna matukar godiya da wannan zarafi da ka ba mu kai gida da
nagode
a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa ni Sadiq Abbas daga gabatar da wannan shiri da ke cewa sai anjima Oh, 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 oh
Kinso Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.